يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تهت هويبا كل ما تنبيا نكيدا كل ما تنبيا نكيدا منين دنيا منين دادي دنيا منين دنيا minene dadihin duniya
rukon ƙwarya wata shida ana bakin cikin mace ta je ta yi to kuma sai kake tunani idan zabi ya zo za a bar su to wannan magana da kaga muna yi duk wannan taratsun da muke yi muke domin mu share fage idan lokacin zabi ya zo
masu saurara assalamu alaikum barkam da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyale na lafiya Ranar Talata kungiyar da ke fafutukar Tekto ƴan matan Chibok Bring Back Our Girls ta yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasar Najeriya domin yin tuni game da buƙatar gaggauta sakin sauran ƴan matan da suka rage a hannun kungiyar da kuma dukkan waɗanda kungiyar ke garkuwa da su. Yayin da a maida martaninsa mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo ya bayyana cewa gwamnati tana kan tattaunawa da nufin ganin an sako su nan ba da dadewa ba. Za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu. To kafin nan bari mu koma kan batun damawa da mata a harkokin mulki. A daidai lokacin da mata a jihar Kano ke bayyana takaitin kin amincewa da ba mata mukamin kantoman riko na karamar hukuma. Sai gashi a makon da ya gabata Majalisar Tarayyar Najeriya ta ki amincewa da sa batun aiwatar da yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma na ba mata kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa. Abinda 'yan fafatuka ke bayyanawa a matsayin koma baya. To yau ma muna tare da Maryam Hali da kuma Hawwa'u Elyakub dukansu 'yan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara waɗanda ke tsokaci kan harkokin siyasa a jihar Kano.
Rukon ƙwarya wata shida ana bakin cikin mace ta je ta yi. To kuma sai kake tunani idan zabi ya zo za a bar su su yi? To wannan magana da kaga muna yi duk wannan taratsun da muke yi muke domin mu share fage idan lokacin zabi ya zo. Wannan ba shakka yanzu dai akan tubalin da muke magana shine na cewa an zare wannan sunaye na mata a cikin kantomomi. Amma lokaci zai zo da zamu yi magana mu wara da mata kai akan su fito a dama da su.
Kuma a baya me yasa wani zai ce me yasa kun yi shiru tun da duk zabukan da ake yi ma zaki ga matan ma ba sa fitowa. Me yasa sai a wannan gabar za ku yi ta surutu musu?
Mata nawa ne suka fito zabe aka kada su? Aka hana su kai labari? Mata nawa ne suka fito?
Mata nawa suka fito?
Na san da Ja'atu ta fito, na san barista Sa'ida Said, na san da akwai Zainab Audu Bako, na san mata kansuloli da suka fito. Ko ni idan da
ga takwarakin Maryam kofar mata,
ga Maryam kofar mata, ko ni da zan samu dama da zan fito a kansula ta unguwarmu, amma ba za su baka wannan daman ba. Duk yanda za a yi mazanin sun tattare sun babbake, kuma idan an zo ƙuri'a kuma a ce mu ne nan za mu yi musu aringizan ƙuri'a mu je mu yi musu ruwan ƙuri'u, to lallafa idan ba a ba mu dama ba to mu ma fa za mu fara.
Hajiya Hawwa, yanzu ba ka ganin cewa ya kamata kuma komawa yadda kai cewa jami'in siyasa su dinga ba mata gulabe na takarkaru alabashi al'ummar gari su yanke hukunci?
To ni da ma da daga farko ma wannan tambayar ka fara yi ina ga da ba mu yi maganganu masu yawa ba. Daga farko dai abin da ya kamata al'ummar gari ma su fara sani shine menene ita mace, saboda akwai sau da yawa za ka gani ko muna magana da 'yan uwanmu 'yan Najeriya wanda ba su zo daga nan ba, kullum a tunaninsu matar musulmi 'yar arewa tana da ci baya, na ɗaya kenan, na biyu ana tauye mata haƙƙinta, na uku ma shin su ƙanƙyamin ma addininmu suke yi saboda suna gani addininmu ne yake tauye mana haƙƙi. Kuma wancan wannan ba haka ba ne ko kaɗan. Na farko shine mutanen gari su sani tsakani da Allah ba mu yi wa addinin musulunci adalci ba ko kaɗan, saboda muna ta ɓoyewa a bayan shi muna ɓarna. Na uku malamanmu su fito su ringa faɗin gaskiya, su daɗan tuna wa mutane darajar mace da irin abubuwan da ya kamata a ringa yi don sauƙaƙa wa mata da yara rayuwarsu. Na huɗu shine gwamnati ta sani duka abin da take yi ta ajiye wani gurbi da policy wanda zai dadada rayuwar mace da yara. Wallahi idan mace tana cikin bala'i, 'ya'yanta suna cikin bala'i, kuma idan mace da ƴaƴanta suna cikin bala'i wallahi al'umma gabaki ɗaya sai ta gurbace. Idan kuwa mata suna cikin raha suna jin daɗi, dole ya zamanto za su samu natsuwa wanda za su kula da ƴaƴansu da mazajensu wanda zai kawo rahama a cikin rayuwa.
To amma idan haka ne, tunda jam'iyyun nan su ne inuwa ko wato lema da ake shiga a ƙarƙashin su a tsaya takara, sannan a nemi ƙuri'ar mutane, me kuke yi ne a ƙungiyoyin irin naku nan game da jam'iyyu su fahimci cewa ko shugabannin jam'iyyu su fahimci cewa akwai buƙatar a dinga ba matan nan suna wato taka rawar da ta dace?
To ni dai kamar yanda na yi maka magana daga bisani tun daga farko, ina yawan shigowa ƙungiyoyi kala-kala waɗanda suke nema na in ba su shawarwari akan harkar jinsi, kuma na san ƙungiyoyin nan kamar su DAG, su da su kansu masu gender studies na gender research center ta BUK, duk waɗannan hoɓɓasan suna ta ƙoƙari suna nunawa cewa a sauwaƙa wa mata akan irin waɗannan harkoki, saboda siyasa ce inda America ake yanzu. Zan fito siyasa in za a bi doka irin ta America, babu wani banga, babu zage-zage irin wanda muke gani nan, babu wani kashe-kashe, sai ka fito siyasa ba wani abu bace ba, saboda kai ma kana so ka taka rawa a cikin tallafawa kasarka. Amma abu ne wanda namiji ma yanzu ni a matsayina na mace, idan ɗana ya ce zai shiga siyasa, so dole gabana ya faɗi, saboda yanda harkar siyasa take tafiya dama babu tsafta. Ita kanta
jama'a ganin kamar kuna da rawar da za ku taka ku mata wajen tsaftace shi din.
To ai shine muke yi yanzu, wannan maganganun da muke yi shine rawar da muke takawa a yanzu. Kuma in Allah ya taimake mu muka samu dama, gwamnati ta fahimce mu cewa ba a dawa muka fito yi ba, ba kuma gaba muka fito yi ba, su ma waɗannan ƙungiyoyin na siyasa suka fahimci cewa a tallafa musu muke so mu yi, kuma mu ma muna da ƴancin mu a matsayin mu na ɗan adam, yanda muke fita mu karatu, in kuma muke taimakawa mazajen mu a gidajenmu, muna da dama yan a bamu wannan dama, mu ma mu samu mu zamanto muna gwagwarmaya ta taimakawa ƙasashenmu ko kuma jihohinmu. Saboda haka ni ina gani ya kamata a yanzu mun zo gabar da za a ce mutanenmu suna da wannan ilimin.
Ajiya Maryam, a ƙarshe yanzu ga abubuwa yadda suka zama, kuma ta yi har yanzu ma za a iya cewa kuna da jan aiki a gaban ku na su kansu jam'iyyun siyasar, ba su fahimci rawar da ya kamata ku taka ba ko za ku taka a harkokin siyasar nan. To kuma gwamnatocin an hau su ma ɗin kusan dai haka ake, an bar ku dai a matsayi na naɗi na naɗin ma, gashi nan ana kikikaka a wasu wuraren. Yanzu menene mafitarku?
Mafitar shi ne a wayar da kan mutane su gane cewa ita mace ita ce ta fi cancanta ma ta fito ta tsaya takara, idan ta ci zaɓe ta yi shugabanci. Saboda ita matan nan da kake gani, mace idan ka duba ta, uwar wani ce, ƴar wani ce, ƙanwar wani ce, yayar wani ce, matar wani ce. Don haka idan mace tana mulki sai ta fi kula da addini da al'umma akan namiji. Don haka idan al'umma ta ma gane haka, musamman al'umman mu nan arewa wanda ake amfani da addini ake nema a tauye mata, idan al'umma ta gane cewa ita fa mace idan za ta yi mulkin nan sai mata fi yin adalci akan namiji, al'umma ta gane wannan, sannan kuma sai ya zama cewa ita kanta siyasa an tsaftace ta, yanda idan mace ta fito babu wani abu da ba za ta gamu da wani tarnaki ba ga rayuwarta ko ga rayuwarta ko wani cikas ga rayuwarta ko rayuwar ƴanta ko rayuwar wani da ke kusa da ita, to a lokacin ne mata su iya fara fitowa. Amma a yanzu a yadda muke tafiya, ba matar da zaka ce ta fito, ka ce ta fito ta tsaya takara ta za ta fito. Ko da ta fito, to na farko gashi yanda mazan nan za su yi yadda suka yi su zare sunanta, na biyu kuma ga matsala ta al'umma za su ba ta wani fahimta ne ko kuma wani fassara wanda bai kamata ba. Don haka abin da ya fi cancanta shine sai an fara wayar da kan al'umma, sannan a wayar da kan su kansu matan akan ya kamata su fito su ma a dama da su, ba wai domin wannan zai yana da wani abu da zai ko kuma zai taba addinin su ko zai taba al'adar su ko zai taba matsayin su na cewa su mata ko mutuncin su ko matsayin su na mata ba.
Ajiya, wa me sakon ki?
Sakona na ƙarshe shine dai kamar yanda ƴar uwata Maryam ta yi magana, wallahi duk wannan kace na ce din da ake yi rashin ilimi ne, wanda ko kuma zan ce rashin fahimta ce da rashin wayewa. Idan mutum yana da ilimi, in kai masa bayani ya kamata a ce zai fahimce ka. sai muka ga ya kamata din in Allah ya baka ilimin ko mace ko namiji ka fito kai ma kai naka gyara kayanka ai bai taba zama soke mu raba ba.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu Maryam Hali da kuma Hawwa'u El Yakub da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.